sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu muke rini tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litinin 31 ga watan Yuli shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Niger mazauna kasar Ghana, inda wasu suka bayyana goyon bayan su ga juyin mulkin kasar, wasu kuma suka yi tir da shi. Farfesa Kamilu Usani Fage na Jami'ar Bayero a Kano ya ce kungiyar ECOWAS ta wuce gona da iri akan wa'adin mako guda da ta baiwa sojojin juyin mulkin Niger da su maido da tsohon shugaban kasar Muhammadu Bazoum. Har yau a wannan shiri za mu kawo muku ci gaba da hira da Dr. Usman Bugaje, wanda muka faro a shirin mu na baya, inda zai bayyana cewa talakawa Afirka ta yamma ba sa ganin amfanin demokradiyya. A yau ba za mu samu daman kawo muku shirin zaurin matasa na Nasiru Adamu Ali Kaya ba, amma akwai shirin hijiridun Najeriya da baban gidan Jibrin zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masararo assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Dubban 'yan Nijar masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun fita kan titunan babban birnin kasar Niamey dauke da tutocin kasar Rasha, suna ayyana sunan shugaban Rasha tare da barranta kansa da Faransa da ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya. Tuni mayakan Wagner suka fara aiwatar da ayyukan sa makwabciyar Nijar Mali, kuma Moscow na iya kokarin faɗaɗa tasirin ta a yankin. A wani taron gaggawa da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a jiya Lahadi, ta ce za ta dakatar da duk wata hulɗa da Nijar, sannan ta ba da umarnin yin amfani da ƙarfi har idan ba a maida zababben shugaban ƙasar kan karagar mulki a cikin mako ɗaya ba. A cewar shugaban hukumar ECOWAS Umar Aliyu Traore, bayan kammala taron akan haka ne manyan hafsoshin tsaron kasashen na ECOWAS za su gana ba tare da ɓata lokaci ba. Kwanaki bayan hambarar da zababben gwamnatin Nijar, rashin tabbacin makomar Nijar yana daɗa bayyana a yayin da wasu suke musanta dalilin sojojin na yin juyin mulki. Waɗanda suka jagoranci juyin mulkin sun bayyana cewa sun hambarar da shi ne saboda kare ƙasar daga tashin hankalin mayakan jihadi, sai dai kuma masu fashin baki da ma 'yan ƙasar sun ce zance ne kawai na rashin dalilin juyin mulkin wanda ya fi shafuwar rikicin iko na cikin gida ba don tsaron ƙasar ba. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a jiya Lahadi ya ce duk wanda ya kai hari akan 'yan ƙasar Faransa, sojojinta, jakadunta da ma hukumominta zai fuskanci fushin Faransa. Shugabannin Afirka za su watse bayan ganawan kwanaki biyu da shugaban Rasha Vladimir Putin ba tare da an cimma wata kokarin matsaya akan bukatarsu kan Rasha ta dawo kan yarjejeniyar da ta bada damar a yi safarar hatsin Ukraine, sannan a samu wata hanyar da za a bi don kawo ƙarshen yakin. A yayin wani taron manema labarai da aka yi a ranar Asabar, Putin ya shaida cewa katse yarjejeniyar hatsin a cikin wannan watan ya haifar da tashin farashin hatsi a duniya, wanda ya zame wa kamfanonin Rasha alkhairi. Kana Moscow za ta baiwa kasashe masu fama da matsalar tattalin arziki wani kaso daga ribar da ta samu. Putin ya kuma shaida cewa Rasha za ta yi nazarin bukatar zaman lafiyar da shugabannin kasashen Afirka suka gabatar a madadin Ukraine ba tare da wani karin bayani ba. Wannan alkawarin da Putin ya yi ya biyo bayan alkawarin da shugaban ya yi na fara safarar hatsi tsakanin tan 25,000 zuwa 50,000 kyauta zuwa kasashen Afirka 6 cikin watanni 3 zuwa 4 masu zuwa. Adadin hatsin da yawansu ya gaza wanda Majalisar Dinkin Duniya ta aike tan 7,725 ƙarƙashin shirinta na samar da abinci ko kasashe da dama masu fama da yunwa a faɗin duniya ƙarƙashin yarjejeniyar safarar hatsin. Akalla shugabannin kasashen Afirka 20 ne zuwa 44 suka halarci taron na Rasha, sabanin shugabanni 43 da suka halarci taron farko da aka yi a shekarar 2019 a lokacin da suka tattauna a gabanin mayammayar Rasha a Ukraine. Duk da cewa Moscow tana kokarin kulla kawance da kasashen Afirka mai yawan al'umma biliyan 1.3. To ana shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC.
Anjima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin nan, wasu al'umman Nijar mazauna kasar Ghana sun gabatar da ra'ayoyi mabambanta game da hambarar da gwamnatin farar hula a jamhuriyar Nijar, inda wasu ke cewa hakan ya yi daidai. Kazalika wasu kuma ke ganin matakin da sojojin suka ɗauka babban koma baya ga demokradiyya a kasar. tsokacin al'umman na zuwa ne biyo bayan matakin da kungiyar ECOWAS ta sanar na kakabawa sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Niger takunkumi muddin ba za su mika mulki ga farar hula ba cikin sati daya. Wakilin mu Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya hada mana daga birnin Kumasi.
Wasu al'umman jamhuriyar Niger mazauna Ghana sun gabatar da ra'ayoyi mabambanta game da hambarar da gwamnatin farin hula a jamhuriyar Niger, inda wasu ke cewa hakan yayi daidai. Kazalika wasu ke ganin matakin wani koma baya ne ga demokradiyyan kasar. Radu Abarshi dan jihar Tawa ya bayyana cewa suna farin ciki bisa juyin mulki da aka yi saboda matsalar tsaro da wani abin da ya kira musguna waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar PNDS tarayya a ƙasar.
Ni gaskiya kudeta na yamin da ba tsaron ƙasa, sojoji yana kashewa ko mutan da a ƙauye ana zuwa barayi sun yawa. Inde kai ba dan tarayya na ba, ko kana da gaskiya? In ka zo ba a baka gaskiya.
Shi kuwa Abdullahi Adamu dan jihar Maradi mai goyon bayan jam'iyyar PNDS tarayya ya bayyana damuwarsa matuka akan wannan juyin mulki da aka yi tare da musunta zargi-zargin da ake yi ma jam'iyyar yasu ta PNDS tarayya.
Kasan wannan duka adawa ne shi ya kawo wannan wangajin mulki da an kawo na bayan dai bai muna farin ciki ba, amma in dai muna ne bai muna ba, amma sai muna abubuwa baya komai an durkushe muna bai yi ba. To ni zai amin ki bukata inda sona inda hali amaida ni amin ki so cikin zuciyata.
Abdullahi Koja na sadamuwa shine matsalar tsaro da suke fama da shi a duk lokacin da za su koma gida, abin da yake nema da ai kokarin magance su.
In za mu gida ba mu da hanya tsayayya wanda za mu bi mu tai gida, muna cikin fargaba sai ce alhamdulillah kan wanga abu. Inde sojojin da suka yi wan za su maida muna ƙasa, mun tashi za mu gida mu iya mu kai gida lafiya mu komo lafiya.
Na dai ta bakin kokari na domin ji ta bakin Abubakar Illolo daya daga cikin shugabannin PNDS tarayya a Ghana kan ikrarin musguna waɗanda ba su da halaka da jam'iyyan, amma yunkurin nawa ya ci tura. Matsalan tsaro na kan gaba cikin dalilan da sun kasanya dakarun soja daukan matakin hambarar da gwamnatin Bazoum Muhammad. Ko shin sojojin da sun kai wannan juyin mulki za su iya karfafa tsaron ciki da wajen kasar? Umar Sanda Ahmad ne sharhi kan sha'anin tsaro ya ce hakan fa zai yi wuyan gaske.
In ka duba Niger na cikin kasashen da ake classify among the very poor of the poorest. Abin da ya saura dai ne abin da Allah ya ba su ina kasa, inda Western world da su Russian kowa ke bida da mallake shi. Me ya kawo haka? Domin wannan unguwan ta cika da ababe kamar uranium da sauran shi wanda Russia kuma take bukata. Don shi tun da Wagner forces yau sun shiga Burkina suna taimaka ma hukuma, ina ganin Mali da Niger ne ya saura inda za su shiga. Kuma an bai da ka lura kan television ka ganin waɗanda suke supporting coup suna rike da flag in Russia, wanda zai gwada maka kamar a'a mutanen suna ganin France ba su taimaka musu ba. Akai wannan ina ganin kun dai an sa hannu both internally da externally, amma wanda wannan zai taimaka ya yi ya haɗu ya.
Shugabannin kasashen kudin tattalin arzikin Afirka ta yamma wato ECOWAS sun bai wa sojojin da sun kai juyin mulki a Niger wa'adin kwana bakwai cur da su maida hambararren shugaban kasar Bazoum Muhammad kan mulki, ko kuma su dau matakin ba sani ba sabo a kansu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken tare da kungiyar kasashen Afirka da ECOWAS da tarayyar Turai da kuma jalisar dukkan duniya sun yi Allah wadai da juyin mulkin. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha Ma'azu da cigaban labaran duniya.
Sarki Muhammad na shida na Morocco ya bayyana fatar dawowar kwanciyar hankali sannan da sake bude iyakokin kasar da makwabciyarta da ke arewacin Afirka wato Algeria, wacce ta yanke dukkanin hulɗar diplomasiya da ita shekaru biyu da suka gabata. An kulle iyakokin kasashen tun shekara ta 1994 lamarin da ya haifar da rarrabuwar iyalai bayan da Morocco ta tuhumi makwabciyarta ta da hannu a wani harin masu ikirarin jihadi wanda ya sanadiyar mutuwar wasu 'yan yawon bude ido biyu a wani otel a Marrakesh. Sanadiyar kenan da ya sa Algeria rufe iyakokinta da kasar. Tun bayan lokacin ne ake samun takaddama tsakanin kasashen masu adawa da juna, lamarin da ya tsananta rikicinsu a kan yammacin Sahara, inda bangaren Algiers da ke samun goyon bayan Polisario take neman yancin kai daga mulkin Rabat, kana ta ayyana yankin a matsayin yankin yaƙi. ayyana yancin Morocco daga yankin yammacin Sahara da Isra'ila ta yi a farkon watan nan ya dada ta'azzara tankiya tsakanin Morocco da Algeria. Morocco ta bayyana cewa Isra'ila ta keta dokar ƙasa da wato dokar ƙasa da ƙasa karara.
A gaida Aisha Ma'azir ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.
Talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tun jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja kada da Italiya in ya dan koka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaga cikin Lagos kuma ga batishin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du wadannan dolaran da ne jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kariya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa dan su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan dai ayan talakawa an kai watan watan in kun tuna domin su za su riƙe ƙasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris akwai ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italy akwai ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German da ambassador aikin talakawa sun katai don su kulla zumunci mu da su. Talakawa shi in kun tuna
to ma dalla da fatan an shakata kamar yadda muka faɗa a shirinmu na baya masana da ƙwararru suna fashin baki akan matakin da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka akan sojojin juyin mulkin Niger shi ko Farfesa Kamilu Sani Fage masanin hulɗan ƙasa da ƙasa a Jami'ar Bayero a Kano yana ganin ECOWAS ta ƙure lamba a taronta da jiya wurin ladabtar da sojojin juyin mulkin ƙasar ga dai hiransa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali
ba gaskiya wannan mataki da kungiyar haɗin kan Afirka ta yamma da kuma kungiyar tarayya Afirka suka bayar za a ce a siyasa ƙasa da ƙasa da diplomasiya kaman sun kai ƙarshe sun zuba kwansu a kwando ɗaya sun kai shi ƙarshen abin da zai yi wuya su iya cimma wannan ƙuduri da suka ce za su yi dalili kuwa shine duk kungiyar ƙasa da ƙasa ta sa kai ce sai in ƙasa ta ga dama za ta shiga yau idan aka matsa wa Niger tana iya cewa ta fita daga wa'annan kasashen kaga ba wani abu wa'annan kungiyoyi sannan na biyu kuma su wa'annan kungiyoyi suna da tsari na cewa babu kasa da za ta shiga cikin gidan wani tai mata katsalanda kaga abu na biyu kenan sannan abu na uku kuma hatsarin shine cewa ta yanzu wannan cece kuce da da aka zo na karshe tsakanin gabashin turai da yammacin turai ya fara dawowa misali tuni ita rasha tana makociyar Niger ta Mali da Burkina Faso da haka kaga ita rasha za ta so wannan kasa ta Niger ta yi mata tai domin ita ce kasar da kawai ta amince da wannan juyin mulki da haka shi yasa nace ma sun kai mataki na karshe wanda a diplomasiya bai kamata ce sun kai ga wannan ba
to idan haka me ya kamata su yi misali waɗannan matakai wannan taro ko kuma kudurori wannan taro na ECOWAS ya kamata ya cimma tun da kace kamar sun wuce maka ida rawa
na'am matakin da ya kamata shine su dauki mataki na diplomasiya da siyasa da kuma batun tattalin arziki idan suka dauki irin wannan za su ba wa su sojojin dama cewa watakil ba za su ga an takure su ba idan an matsa musu dama ana cewa misali tattalin arzikin aka sa takunkumi kaman da baibaye ne na tsumma ga laushi ga cin kafa a hankali zai iya matsa su har a zo su ga yanda za a warware amma idan a zo a ce an furgita su cikin kwana 7 idan ba su yi ba za a dau matakin soja to kaga wannan yana da hatsarin gaske domin abun da yake nuna in suka dawo da shi a yanzu za a ce sun yi tawaye a gidan a zo a ce za a kashe su ma domin wannan abun da yake cewa cin amanar kasa idan kuma ita yanzu kungiyar tarayya haɗin kan Afirka ta yamma ta kasa yin wani abu to kaga ta watsa wa garin ta ruwa nan gaba ba za a ringa daukan ta da kima cewa maganganun ta suna da tasiri ba
baka ganin cewa wannan abin da suka yi wani fage ne na abude shafin tattaunawa domin watakila bangarorin biyu ba dole ne su so a ce an shiga wannan matakin sojan ba
eh to ka san sun gwada irin wannan misali ai ko lokacin gwamnatin da ta wuce ta Buhari an yi a Gambia an shiga ilanin irin wannan kananan kasashe an shiga su ma an yi kokari an tilasta su aka kuma kar mu manta lokacin da aka yi rigingimu na Liberia da Sierra Leone ECOWAS ta shiga daga batun kawo zaman lafiya kuma ta karfa wajen kawo al'amuran gwamnati to duk da wannan shi sa na ce ma mataki ne na tsauri suka kai wanda ai kafin a je ga wannan dole da sai a ce an dauki na diplomasiya din domin wannan yanzu furgita sojojin zai ko shakka babu kaga har su ma sojojin Niger har sun fara kalubalantar Najeriya cewa shugaban kasar Najeriya ai ba shi da hurumi shi ma ya ce abu domin shi ma ba zabe ne na hakika akai ba kuma kaga kalla yanzu kama EU yau dinnan da muke magana jamhuriyar Afirka ta tsakiya shugaban kasar ya cika wa'adin sa ya ciccinza tsarin mulki ya cika yau yake yin ƙuri'ar jin ra'ayi kuma wanda za a bashi dama ya zarce har sai illa maji kaga wannan shi ma suna nuna shi ma irin ajin mulki ne dan me za a ce in fara hula yayi irin wannan ai shiru amma kuma in soje ne a zo za a magana to wannan shi ya ba su dama sai wanda su ma za a ta yakin cacar baki tsakanin Niger din da sauran kasashe kuma abin da nake gama da wuya zai tsaya a cacar baki da wuya idan an furgita su ba za su tafi hannun Rasha
Professor Kamilu Usani Fage na Jami'ar Bayero kenan a hirarsa da Mahmud Ibrahim Kwali to yanzu kuma bari mu sake waiwayon fashin baki da Dr. Usman Bugaje kwararre a fannin mulki a Afirka ya faro mana a shirinmu na baya inda Alheri Grace Abdu ta masa tambaya kamar haka
wato akwai waɗanda suke cewa kuma su shugabannin kasashen ECOWAS din nan suna daukan wannan mataki ne domin kare kansu kasancewa suna batun cewa da dama daga cikin su sun hau karaga mulki ne ba kamar yadda talakawa suka so ba duk da yake suna ikirarin sun hau mulki ta hanyar demokradiya
to wannan ma magana ce amma maganar da ta fi wannan karfi wanda ya kamata a tsaya a duba. Masu hankali ne za su tsaya su ƙara tunani akan wannan. Shin shi ɗan ƙasa duk na ƙasashen nan da ke Afirka ta Yamma, in za ka je ka tambaye shi, shin wannan demokratiyyar da ake son a kare, shin kai kan me ta tsinana maka? Mafi yawa don ni nan an faɗa a gabana, na je irin laccocin da muke yi da irin tarurruka da muke yi a cikin Najeriya, wannan tun lokacin shugaban ƙasar da ya shuɗe bai sauka ba. A gabana mutane suka fito suka ce su da wannan demokratiyya ɗin ga mulkin soja. To wannan maganar ba ni na faɗa ba, jama'a ce suke faɗa, ko bai kamata a yi biri da ita ba. Abin da ya kamata 'yan siyasa su yi in suna son demokratiyya ɗin ta dore, to a nuna amfaninta ga al'umma. Yanzu kamar mu na Najeriya an yi shekara kusan 25 ana demokratiyya, amma in kika kididdigar abin da demokratiyya ko kuma abin da aka samu cikin wannan shekaru 20, babu komai sai talauci sai tashi hankali, babu wani ci gaba da za su zo. Wutar lantarki ba ta gyaru ba, hanyoyi ba kyau, tsaro ya tabarbar ya lalace, talauci ya ƙara ya nunka. Shin don Allah, don annabi, su 'yan siyasa masu son demokratiyya din nan, shin ita demokratiyyar nan an yi ta ne don a bauta mata, ko ko ita ce ya kamata bauta mu mutane? Irin waɗannan tambayoyin ya kamata shugabannin nan su yi. Kada fa su ɗauka wai talakawa suna da wani abu su a wajen su da demokratiyya. Su abinci suke buƙatar su ci, duk wanda zai basu za su karɓa. Saboda haka in dai demokratiyya ta kasa yin rawar gani, to kada fa kuma su yi tsammanin wai talaka zai goyi bayan wai a tsaya demokratiyya. To demokratiyyar zai tambaya me ta yi mishi? Kuma laifin na shugabannin da demokratiyyar ta zaɓa ne ta dora, su ne ke sata kuɗi, su ne ke lalata kadarorin gwamnati, su ke banga-banga su hana talaka samun kuɗin da yake na ƙasar shi ne, duk su ke masa irin wannan abu. Kuma ga sunan gidaje suke ginawa ba ma tunani ba hankali, manya-manyan motoci ga su sun sace kuɗi. Yanzu kididdo waɗanda aka ɗaura a madafan mulkin na demokradiyya, wasunsu fa suna gaban kotun da take tuhumar su da cin rashawa, cin hanci, kuɗaɗe ba 'yan kaɗan ba, amma fa don tsaurin ido an ɗauka an ɗora su wani muƙami. Shin su da suke irin wannan ba sa tunanin talakan nan fa yana kallon su? Yanzu misali ake yi, an cire tallafin mai, to ina kuɗin da ake dabiya na tallafin wanda ake cewa sun kai inda gwamnati ba ta da ina suke? An rasa inda suke, duk a wannan demokradiyya ne. An ce to yanzu me za a yi? An rasa ma yanda za a yi, an ɗauko bashin ma an ce za a yi kaza da ki tabbata. In aka ce za a yi wannan yanda suke yi, to duk zai koma a juhun manya 'yan siyasa, talakan zai tashi a tutar babu.
To a ganinka doctor, menene ya janyo goyon bayan wannan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Niger da ake ganin 'yan ƙasar na yi, duk da yake akwai
Madam Grace, in kika nasu kika yi magana da mutane, ni na da 'yan mutane na wanda muke waya da su, muke magana da ko wanda muke da WhatsApp group da abin da ya shafi wasu Afirka, kowa na ƙasar shi yana faɗa, ko mukan tambaya tsakani da Allah menene ne a ƙasa. Abin da ke ƙasa su kansu talaka wannan demokratiyyar ta ƙarya da ake wallahi ta ishe su, ba wai suna son mulkin soja ba, don shi ba da nashi hadarin, amma ya kamata 'yan siyasar da ke son kare demokratiyya su san cewa demokratiyya ta ishi talakan Afirka ta Yamma, wallahi ba kamar ta yake ba. Domin ya za a yi tsarin mulkin da daga barayi sai masu laifi su ne gaba-gaba, kuma duk wanda ya shiga sai ka ga ya gina gida nan ya yi kaza nan ya an bar talaka a tutar babu. Yanzu a ce an yi shekara 8 a Najeriya an kasa gyara wutar lantarki.
Dr. Usman Bugaje ke dan a hirarsa da Alheri Abdu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Babangidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zamu fara shirhin ne da jaridar Vanguard. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa an kammala taron shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS a birnin Abuja, inda kuma kungiyar ta ECOWAS ta deba wa sojojin jamhuriyar Nijar da suka kwace mulki mako guda da su mayar da mulki ga shugaba Muhammad Bazoum, ko kuma kungiyar da sauran kasashen duniya su dauki matakin da ya dace a kansu. Shugaba Ahmed Bola Tinubu na Najeriya, da ke zama shugaban kungiyar ta ECOWAS, shi ne ya jagoranci wannan taro. Sai kuma jaridar Daily Trust ta ga cikin wannan labarin tana cewa shugabannin sojoji da suka kwace mulki a jamhuriyar Nijar sun ga dai kungiyar kasashen ECOWAS da kada ta yi gigin tura sojoji kasar ta jamhuriyar Nijar bayan kwace mulki da sojojin fadin shugaban kasa karkashin jagorancin General Abdulrahman Tchini suka yi. Kungiyar ECOWAS da sauran kasashe na duniya sun fara daukar matakai na maida mulki ga hannun shugaba Muhammad Bazoum, wanda har yanzu yake tsare a hannun sojojin. Tuni dai kungiyar ECOWAS ta kafa dokar hana sauka da tashin jiragen sama a sararin samaniyar kasar ta jamhuriyar Nijar, har kuma an bada umarnin rufe kan iyakokin Nijar da sauran kasashe makwabta. Sai kuma jaridar Premium ta tsaya daga cikin manyan labaran ta cewa zaka majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci sojojin da suka kwace mulki a jamhuriyar Nijar da su hanzarta sako shugaban kasa Bazoum Muhammad da kuma iyalansa, haka su ma kasashen Amurka da Faransa. Dukkaninsu sun gargaɗi cewa kada wani abu ya samu shugaba Muhammad Bazoum da iyalansa. Sai kuma jaridar The Nation, ɗaya daga cikin manyan labaran, tana cewa yanzu haka kungiyar kwarguwa tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ba gudu ba ja da baya za ta fara gudanar da yajin aiki na gama gari a ranar Laraba nan. Tuni dai kwamishinan 'yan sanda a jihohin tarayyar Najeriya suka fara gudanar da taro da shugabannin kungiyar kwadugo a jihohinsu domin ganin cewa an gudanar da yajin aikin cikin kwanciyar hankali ba tare da barken wani rikici ba. Sai kuma jaridar The Guardian, na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana yajin aikin da kungiyar kwadugo a tarayyar Najeriya ta ce za ta gudanar a wannan mako, da cewa haramtacce ne. Wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar shari'a ta kasar na cewa tuni wata kotu a Najeriya ta ba da umarnin hana kungiyar kwadugo gudanar da wani yajin aiki, don haka idan kungiyar ta kuskura ta gudanar da yajin aiki ta saba umarnin kotu, kuma kotu za ta dauki matakin da ya dace akan shugabanninta. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa yanzu haka gwamnatin jihar Adamawa ta saka dokar hana yawo na sa'o'i 24, sanar wadda gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintiri ya fitar, da cewa daukar matakin ya zama wajibi domin tabbatar da doka da oda, bayan da rahotanni ke nuna wasu mazauna birnin jihar ta Yola na kwasan gari ma tare da fasa shaguna da kuma rumbunan gwamnati domin kwasan buhunan abinci da sauran kayayyaki na shagunan al'umma, wanda dai ta bayyana cewa da dauki kwararrun matakai akan duk wanda aka kama yana karya wannan doka na hana yawo. Ƙarshen shirin jaridar kenan. Huta lafiya.
A gaida baban gidan Jibrin, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Baba, a takaice, dubban 'yan Nijar masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun fita kan titunan babban birnin kasar na Yame dauke da tutocin kasar Rasha, suna ayyana sunan shugaban Rasha tare da barranta kansa da Faransa da ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya. Shugabannin Afirka za su watse bayan ganawan kwanaki biyu da shugaban Rasha Vladimir Putin ba tare da cimma wata kwakwarar matsaya ba akan bukatar su na Rasha ta dawo kan yarjejeniyar da ta ba da dama a yi safarar hatsin Ukraine, sannan a samu wata hanyar da za a bi don kawo ƙarshen yakin. Sarki Muhammad na shida na Morocco ya bayyana fatar dawowar kwanciyar hankali, sannan da sake bude iyakokin kasar da makwabciyarta da ke arewacin Afirka, wato Algeria, wacce ta yanke dukkanin hulɗar diplomasiyya da ita shekaru biyu da suka gabata. An kulle iyakokin kasashen tun shekara ta 1994, lamarin da ya haifar da rarrabuwar iyalai bayan da Morocco ta tuhumi makwabciyarta da hannu a wani harin masu ikirarin jihadi da ya sanadiyar mutuwar wasu 'yan yawon bude ido biyu a wani otel a Marrakesh, sanadiyar kenan da ya sa Algeria rufe iyakokinta da kasar. A jiya Lahadi, Afirka ta tsakiyar ta kada ƙuri'ar yi wa kundin tsarin mulkin kasar garin Bawul, wanda idan ya tabbata zai cire wa'adin lokacin mulkin shugaban kasa. Kana zai baiwa shugaba Faustin Archange Touadera damar sake tsayawa takara a karo na uku a shekara ta 2025. An zaɓi Touadera a shekara ta 2016 a karon farko kan wa'adin shekaru biyar, sannan kuma ya sake nasara a zaben 2020, wanda ya dace a ce shi ne wa'adin shi na ƙarshe a matsayin shugaban kasar.
Tuban sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsin Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalamu.